بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مجانا لك أبو بكر بن كبيا مصلاة أهل السنة نا دنغورو كم مصلوك الغم جهر كنا أبن ده هدوبة تجاهن كليا كي شيني كوتا تاو أبنجي سبحانه وتعالى زتو كي تاون زتوغ الله سبحانه وتعالى. Wajibi ne a daidai wannan lokacin, musamman a yanayi irin wannan da aka samu matsala da kuma jarrabar da Ubangiji Ta'ala ya yi mana ta rashin wato direwar ruwan sama a wannan damina, da kuma yanda Ubangiji Ta'ala jarrabe mu a wasu daga cikin jihohin da aka rasa damar da za a yi noma, to kada mu yi Ubangiji Ta'ala mummunan zaton cewa za a sha wahala, zai shiga cikin wahala da ni da iyali na ƙasa za ta shiga cikin wani yanayi da sauransu. Mu kyautatawa Allah subhanahu wa ta'ala zato, mu sani cewa tsanani guda biyu baya haduwa, duk inda aka samu tsanani to Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana kawo sauki. Ya tabbata hadisi kudusi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, ina gurin da bawa ya zace ni, idan bawa ya mun kyakkyawan zato to zai samu kyakkyawa, idan bawa ya mun mummunan zato zai haɗu da mummuna, shine sharri. Da kada mu kasance cikin masu muzanta zato ga Ubangiji Ta'ala, sai mu sha wahala a duniya ko mu sha wahala a lahira. In ko muka kyautata wa Allah subhanahu wa ta'ala zato, to sai mu samu sassauci a wannan rayuwar ta duniya, kuma mu je mu tadda rahmar Allah Ta'ala a lahira. Mu sani cewa Allah shine mai azurtawa, shine mai ciyarwa, shine mai shayarwa, inda Ubangiji Ta'ala zai ciyar da duk duniya daga mutanen farko har zuwa mutanen ƙarshe. Abinda zai ragu a cikin arzikin Allah bai wuce abinda zai ragu a yanzu idan ka samu allura ka sa a cikin teku ba. To kakenan Allah mai yawan arziki ne, baka san ta yanda Allah subhanahu wataala zai azurta ka ba. Duk da wannan yanayin da muke hange, ba mu san cewa ta ina kuma Allah Ta'ala zai azurta mu ta yanda ba mu tsammani ba. Za mu samu haka ne idan muka ba Allah Ta'ala kyakkyawan mutu. Daga cikin abin da ya kamata mu ƙara rikewa a wannan yanayin shine mu sauƙaƙawa ƴan uwanmu musulmi da muke zaune a guri guda, ƙasa ɗaya, gari ɗaya. To wajibi ne mu sassauta wa juna, mu tausaya wa juna, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana. Idan na son sauƙi, to yan sauƙaƙawa wanda suke ƙasa da ni da wanda suke mu'amala da ni, sai Allah subhanahu wa ta'ala ni ma ya sauƙaƙa mu. In tausaya, sai Allah ya tausaya mu. Da kai muna neman tausayin Allah da jinkan Allah, mu tausaya wa junanmu sai mu samu irin wannan. In mun ci gaba da tsananta wa junanmu ta bangaren kasuwanci, ta bangaren mu'amala, to muna nan cikin wahala, sai Ubangiji Ta'ala ya bamu da dabarar mu a cikin kunci da hali mara daɗi. Daga cikin abin da ya zama wajibi mu ƙara jan hankalin al'ummar mu shine mu dage da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da istighfari. Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya, Allah ya zaunar da al'ummarmu lafiya. Wannan yanayin da ake ciki na rashin kyakkyawan tsaro a ƙasa shi ma ya taka rawa cikin wahalar da ake fama da ita, musamman wahala ta abinci. Idan kada ko jihohi irin wasake da suna irin Katsina, Zamfara da Sokoto gurare ne wanda ake noma mai yawa, amma rashin zaman lafiya ya sa yanzu wannan jihohin ba a noma. Abinda ake ɗanyi bai taka kara karya ba, kuma wannan shi ne jan hankalin da ake ta yi tuntuni. Idan musiba ta samu dan uwanka, kai ta samu, ba wai iya shi kadai ta samu ba. Yanzu mutanen da suke waɗannan jihohin da basu yi noma ba suna jiran jihohin da suka yi noma su ba su abinci. To kaga dai wahalar dai duk akan kowa take. To fatan mu Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana, Allah subhanahu wataala ya jibanci lamarin mu, Allah subhanahu wataala ya ba wa ƙasar mu zaman lafiya, shugabannin mu kuma Ubangiji Ta'ala ya dawo da su kan tafarki na gari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.